Ya Allah, ya Allah, na huta. Allah ni kai ne na roga baroti ka to to huiba. Kuda maha tambaya ni keda. Kuda maha tambaya ni keda.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya shige, muka ziyarci jihar Kebbi, inda wani mahaifi ya daura ɗansa na tsawon lokaci a turken dabbobi, da mahaifin ya bayyana cewa yaron yana da tabon hankali da yake janyo masa masifa. Muka kuma yi alƙawarin kawo muku hirarraki da muka yi da mahaifin da hukumomi da masu ruwa da tsaki kan wannan lamari, sai dai baya ta haihu. Domin kuwa a cikin makon nan muka sake samun labarin irin wannan matsala a jihar Kano, inda aka samu waɗansu matasa biyu da iyayensu suka ɗaure su na tsawon shekaru. Za mu fara da labarin Ahmed Aminu, matashin da mahaifinsa ya kulle a gareji na tsawon shekaru 7. Ga bayanin da Comrade Haruna Ayagi, daraktan cibiyar kare haƙƙoƙin bil'adama, ya yi wa wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri akan wannan lamari.
A wannan ƙaramin hukuma ta Tarauni, akwai in charge na wurin da ake ne deaf officer ne, shi ne ya gano abin da ya gano akan matsalar wannan yaro. An kame rahoto, shi kuma sai ya liyazan da shi zonal coordinator. Zonal coordinator ya nemi umarni na, ya kuma ba da umarni a je a duba. Lokacin da aka je aka duba, waɗanda suka kawo wannan rahotanni makwabta ne. Da aka je aka gano wannan bawan Allah, aka ɗauko shi, to a ƙa'ida aiki mu da jami'an tsaro muke aiki. Domin wani abin dole sai su, domin crime ya shigo, to sai mun sa su a ciki. Amma abin da yake civil ne, to mukan kokari mu control din shi a tsakanin mu, tunda mu doka ta ba dama a zauna ko su ko wani abu. To a sanda aka zo aka yi haka, mun je mun sanar wa jami'an tsaro. Jami'an tsaro sun shigo lamarin nan, wato division of police office na hoto na Marin, to ya shigo wannan lamari. A nan aka je aka gayyato baban yaro da matar shi da kuma waɗansu wanda su uku ne aka haɗo gaba ɗaya aka kawo su, domin a tantance ina matsalar take. Matar wannan bawan Allah, shi ainihin Aminu, mahaifin wannan yaro Aminu Haske, to ba baban yaron ba ce. Shi yaron yana cikin wannan yanayi a wannan wuri a aje tun hijira ta Allah 2013. To ka ganka auna yau wajen shekara 7 da watanni 8 da yanzu da ake ciki. To shi kuma yaron yanzu shekara 32. Haka tun yana ɗan shekara 25 yake cikin wannan ƙangi. Kuma inda al'umma suke ba mu labari, tun farko uban yana mai abin da bai kamata ba, har ta kai ga ya rike shi a wurin. Al'umma sun tuhume shi, kamar yadda mu ma muka tambaya, me ye dalilin ka? Ya ce ɗansa yana shaye-shaye. To ko shaye-shaye ka, ai ba ka yi kamata mai ba.
Ku da kuka je a wannan yanayin, tun da sace kun samu bayanan sirri kuma kun haɗa hannu da jami'an tsaro, da aka je wannan wuri a wannan yanayin ku samu shi wannan yaro?
Wato yanayin da muka samu wannan yaro, na farko dai ba ma ya iya tashi kwata-kwata, kuma na biyu yanayinsa ya zama uwa ya ɗan mata fu, na uku a dandaren suminti yake, ba ga shi sun faɗa, ba zancen wani abu na walfaya, na hudu kuma wurin da aka sa shi wuri ne keɓantacce, ma'amalar da al'umma kwata-kwata babu. To kaga an kuma sa shi cikin wani yanayi na trauma, wato damuwa ta dame shi har ya shiga wani yanayi. A haka muka same shi, aka ɗauko shi. To a sannan mu muka ɗauko shi gaba ɗaya, muka tuwo da shi, sai muka ga abin da ya kamata ni mu soma tunanin asibiti. To ana cikin haka, sai ita commissioner mata ta samu labarin ga halin da ake ciki, ita ma ta turo wakiliyarta, ta zo muka haɗa da wakilan mu a division police office, aka tattauna magana. To mun yi magana lokacin da wakiliyar ta cewa za a ɗau wannan yaro a kai shi asibitin da zai samu kulawa ta musamman, amma ake ce mun ko za a iya kai shi private hospital. Nace to mu dama wani zubin abin da yasa muke jin baitan gwamnati, in mun fara abu ta shigo ba mun ce ba za ta iya ba, to amma a fara abu a mai rukun sa kai na tashi.
Da kuka hallara ofishin yan sanda, kuka tattauna, me kuka cimma a kai?
An cimma matsaya a nema wa yaro lafiya farko tukuna. Sannan su kuma wannan suka aikata laifin kar su gudu, jami'an tsaro sun amfani da damar su sun kamo su. Sun kamo baban yaron da ita matar mutumin, tunda ba uwar yaron ba ce, da waɗansu mutane uku wanda ana tunanin da sun hannu su. To amma a yanayin yadda bayanai ya zo, su wannan uku an ƙoƙarin ganin ba su hannun su, amma wanda ɗa yake gidansu kullum suke tashi su gan shi su ga yaya yake ciki, ai ba kamar su ba. Hakan ta sa certificate of purchase din zuwa state ID. Wannan muna da tabbaci an kai magana na state ID.
Ma'ana su waɗannan mata uban yaro da matar sa kenan?
Baban yaron da kuma matar shi. To shi kuma yaro a lokacin sai muka ce to ai kokarin kai shi asibiti. Allah ya saka wannan video da alkhairi ya hada mu da dan sanda mun dauki mutum mun kawo. To amma abin mamaki da gwamnati
bangaren asibiti ko kai
shi ne ai gwamnati bangaren office din mata wato woman affairs office wakili ma'aikatan mata wakili da tace za a kai shi asibiti da zai samu kulawa kyakkyawa sai muka ga an tafi masallama na special hospital ba mun ce asibitin bai cancanta ba ba mun ce ba kurare bane ba mun ce bai dace ba to amma abin da ya da kona min rai da muka je sai a kai shi bangaren da ake ce mai A&E wato accident emergency to abin da ya kona
min
taimakon gaggawa abin da ya kona min rai yaro wajen shekara 7 da wata 8 a wani yanki a kulle sai dai ga babansa babansa ko wannan mata ko wani to yanzu an dauko shi an kawo shi wani waje dan nan kuma inda aka kawo shi sai muna kalli abin uwa ba a yi wa yaron adalci ba dalili na farko dai kafin ma a samu gado mun fito dan awa biyu muna baftakar a imagine su ma a samu gado ba dan kuma ba saboda wai ba dan kin kula su ba a'a mun je mun tura an yi accident da dama wanda da man yankin abin da ya gada ke to shi kuma yaro an kaji shi na farko ba azdani ba ba kuma wani ne ya kade shi ba ba kuma ba nan ya kamata a kai shi ba to amma bin az ita gwamnati ta ce ta shigo muka jira mata ido muga abin da zata sai ganin sai an kai shi nan emergency na farko na ce metro din yanzu anan emergency me road din emergency akan yaran nan tace ga katin sa abin da yaro yake bukata kulawa ta musamman tace to yanzu nan an kawo shi na farko gadan ma da metro din ke kokari aka samu gefen sa kuma mutum ne yake kakarin kurin niyyar mutuwa ba tunda sun yi accident na mota jikin shi jijjini ga sara a jikin shi ga ciwo ga kujewa to kaga wannan bawan Allah an tiro shi daga can kuma an zo an hada shi da wanda yake kallo yana wani yanayi kaga fitice wata ma sai ta kare kenan mai kon sauki sai ga an nemi mai kuma rashin sa raina ya baci sosai kuma ana haka yazo wannan na ihu yana wayo Allah wannan yana kafata wannan yana aha wannan yana nishi kyakkyawa tunda dai an sanar da emergency yake tunda sannan an kawo wanda ake arde abun ba daki ba can dai mu kanmu masu lafiya bamu ji dadin ganin abun balanta na shi da aka ceto shekara 7 da wata 8 a wuri sai muka ga bai dace ba nan take ne tema ganganu akan abin
da haka ne ku wannan mataki kuka dauka tunda kun aminta cewa wurin da aka sai shi dan neman lafiyar sa bai dace da abin da yake nema ba
to abin da matakin da muke shi ne ita wakiliyar commissioner sai ce mu ya hakuri za ta yi mu'amala da commissioner za ta yi magana da ita za a nema mai cin shi sai muka ce to amma su na daki ba sun ce nan fa mutumin nan ba accident ne ba za su iya ba mu dama ta kwana biyu wato jiya da yau shekarun jiya da yau idan ya fice a nema mai mafita ko a wannan asibiti a kai shi inda ya kamata a kai shi ko kuma a dauke shi a kai shi wani asibiti
ko abin cikin ku ko kuma ana ku tunanin wannan wuri ya kamata ya fi dacewa misali a kwantar da wannan yaro ko kuma a kula da shi
to na farko dai mu ana mu tunanin tunda mun saba irin wannan yaro ya zama uwa bai san me yake ba to kamata yayi a kai shi AKTH bangaren psychiatry suna da kulawa ta kwakwalwa kwakwalwar ma ta soma dawowa tukuna a soma sanin tunanin shi sannan a wurin nan akwai wanda su kuma ilimin sanin abinci ne da su a kirawo likitan ya kalle shi ga irin abincin da ya kamata ya bar shi sannan mai kashi ya zo ya kalla mai jijiya ya zo ya kalla mai zuciya ya zo ya kalla mai jikin gaba ɗaya ya zo ya kalla mai ido ya kalla amma abin da za a fara ba shi kulawa kwakwalwa tunda inda na fuskanci yaron yayi wani abu ma a lokacin duk da ba shi da lafiya sai na dan tausaya mai mun ba shi bread tunda a lokacin muna kokarin mu ba shi abinci to muna gudun wanne irin abinci ya kamata mu ba shi tunda a yanayin da yake so da mai ilimin sanin irin abincin da yake dace a ba shi baya wurin sai muke mai da tunda ya ce na son ya ci abinci muke mai na gaggawa muka kawo mai bread da ya ci shi hama ya gama da shi dandana ya sha ruwa jim kadan sai ce ai wani ya zo ya kwashe mai abincin cikin nashi to kaga akwai wata alama ta kwakwalwa a tare da shi
to shirin domin iyali ya samu jin ta bakin kwamishinan ma'aikatar mata ta jihar Kano kan wannan lamari za ku ji abin da take cewa za ku kuma ji hiremu da wannan matashi da ke kwance yanzu haka a asibiti inda ake kula da shi Kafin nan madadin Muhammad Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Tubahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa. Kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.